الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو بياغ الله سبحانه وتعالى نساك رايام نساك بام دامر شيء قبل كراتوا أن لتابي من البركة لتابي الحسن المسلم wannan muke yin sa a wannan majalisi mai albarka cikin jami'ar rahma kan titin Maiduguri garin Kano a yau 24 ga watan Safar jira Allahu tana 1448 wanda shi ya daidai da 7 ga watan 8 miladiya 2026 wa zamu tashi darasi sabu wanda kuma yau shine darasin mun 51 shine du'a qunutul witr addu'a da ake yi ta al-qunut ta sallar witr ko a cikin mun yana yin sallar witr amma sai ramadan da ramadan kawai ake al-qunut wanda sunna ce in ba da ramadan ba ai ina jin wani bai taba yi akan kansa da ya ce al-qunut sai dai ya shiga cikin yama a cikin Ramadan kuma ga ta sunna ce annabi yana yi ya kuma koyar da jikansa sayyidina Hassan da sayyidina Ali dan nan Rafa'u wanda shine wato hadisin farko a cikin karkashin wannan babu ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin alkarut a cikin sallah amma ba kullun yake yi alkarut malamai sun kasa shi kashi alkarut ma'anarsa shine yin addu'a a cikin sallah a wani yanayi na daban ba a sujjada ba akwai yanayin da ake yin sa a yi addu'a ga abin da ya zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya koyar da ɗansa ko cikinsa sannan kuma za ka yi addu'a da abin da yake na alkhairi annabi alkanut ba sai a mutu yake ba yakan yi alkanutu a sallar farilla kamar sallar asubahi ko sallar magariba ko wata sallar ko azhar ko la'asar duk za ku iya yin alkanut domin annabi yana yi inda huduthi nazila amma idan wata matsala ta faru shadi ana zaune sai aka ce ga wata annoba ta faru kwalara ta barke to annabi kawai sai ya ce to za mu yi alkanut bayan sallar magariba da annabi ya yi an yi a raka'ar ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kafin idan ya dago daga ruku'u a raka'ar ƙarshe kafin ya tafi sujjada sai annabi ya daga hannu yana kirari ga Allah yana yabo ga Allah Allah wannan matsalar da ta zo mana Allah ɗauke mana ita mutane suna rasuwa mutane ana kai su asibiti Allah ya ubangiji ka ɗauke mana ita annabi ana samu hayi wata ɗaya yana yin wannan addu'a akan wannan al'amari da ya faru abin yana ɗaukewa sai annabi ya rufe sai dai ne kenan duk wani abu da ya zo ya faru na damuwa na matsala sai a yi alkanut don annabi yana yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan a sallar farilla kenan misali a ce ƙauyen ko garin wasu yan ta'adda sun zo sun da to sai ku dai in kai wata kana yi musamman idan aka yi shi a jam'i to ana samun waraka. Ana samun waraka ma'ana Allah yana ɗauke al'amarin, yana maganinsa. Sai maganin al'amarin gaba ke da. Wannan ina gaya muku da abin da yake haka annabi yake yi, sannan duk wanda ya yi kuma yana ganin haka. Mun yi ba ɗaya ba biyu mun sami wato da experience nake gaya muku. Bana manta akwai shekarar da aka yi wani syndicate da suka yi wani fashi a Awaba, wanda an karkashe suka yi sata suka kashe kuma da kashe. To a wannan daren ba iya Awaba suka yi ba, kamar disguise sun ɗauki hankalin jami'an tsaro ne sai aka tafi Awaba, amma unguwanni suka bazama sun shiga gidajen mutane ɗaya. Daga ciki nima gira na sun shiga. Da daddare ƙarfe wajen biyu ko uku kuma ana ruwan sama irin wannan lokaci. Suka yi abin da suka yi da Allah rufa asiri ba da ya ci mutunci. Wanda suka samu suka ɗauka. Ni an ce har da mota ta ma ake sama za a ɗauki na kullum. Da aka fita ko sai aka ce ai bai kamata. Wannan ustazi ne. Sai aka ban mun mota da taimakon Allah. Gari ya waye muka je muka yi rahoto wajen 'yan sanda, sai suka ce ai an kawo mana labari na Awaba. Ka ce mu ba Awaba wani gidajen mu, wajen gida huɗu ko biyar suka shiga. Suka ce ai ba su da labari, an yi dai Awaba, sannan mu kuma muke jin cewa an yi Awaba. To abin da muka yi shi ne cewa tun da Annabi ya koya mu, idan daman biyu ne ko dai a yi addu'a domin Allah ya taimaki wasu, ko kuma Annabi ya yi wasu addu'a da suke zalunci, addu'a mara kyau. A daren muka fara yin alƙawari. Kullum bayan sallar isha muka yi karatu, a lokacin ina karatu a wani masallaci na mu nan gwamnati. Kullum muka yi sallar isha sai mun yi alƙawari. Wannan mutane da suka tsinka mana alfarma cikin iyalinmu suka yi kaza, Allah ka gan su, ka san su, ka yi mana maganin su, ka kama mana su. Haka dai muka ci ga Allah. Yau wata ne, cir muna yi. Ana cika wata a daren aka kama su. A gani me ake cewa ganau ne ko? Ba jiyau ba. Ina gida da sawa aka bu, ‘yan sanda suka bu, ga ɓarayin ku duk mun kama su, duk an kama su, duk gaba ɗayan su. Wannan ni'ima ce daga wajen, ina faɗa muku ne akan cewa in dai ka yi ɗin da kyakkyawan niyya, ka yarda Annabi ne ya ce ka yi kuma ka yi zema, shi Allah ba a raba masa gawa. Wallahi wata ɗaya nan da Annabi ya yi, dama Annabi in ya tashi irin wannan wata ɗaya baya kara akan wata ɗaya. Wata ɗaya muna yi na ce to yau wata ɗaya haka Annabi sai aka mun rufe mun bawa Allah. The following day da safe ɗan sanda suka kira mun kama su gaba ɗaya. A daren ranar 30 ɗin a daren suka kama su da hikima ta Allah. Saboda haka idan akwai abun da wani ma na zalunci irin wannan cin mutunci da waye za ka yi. Ko ka yi a jami'i ko ka yi kayi ka kai kaɗai. Kai ta gaya wa Allah, Allah zai kamo ma shi zai maka hukunci. Har yanzu in ba dai jiya ba na san suna bi. Kuma wajen shekara 10-10 aka yi wannan. To wannan haka Annabi yake annawasi. Akwai 'yan uwa da suka samu irin wannan muka muka kaya musu ga yadda Annabi ya yi ga yadda ya koyar su ma irin wannan suna yin wata ɗaya su ma aka sami masu laifi. Muna roƙon Allah kiyaye mu ya tsare ɗan uwa da mutuncinsu. To wannan ana yin ta ba sai a sallar nafila, a sallar farilla idan matsala ta samu, ko kun san kuna da wasu samari da suka tafi wani neman ilimi sai ku yi musu addu'a Allah ya buɗe duk irin abin da yake ya taso za a yi. Ana yin ta a sallar farilla, sannan Annabi kan yi ta
a cikin sallar wutir alqanutin wutir kamar wanda muke yi da azumi lokacin sallar tarawih ko sallar tahajjud wannan ita ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da jikansa al-Hasan ibn Ali har da sigar yadda zai karanta addu'a to kuma akwai yanayi na uku ana yin alqanutu a sallar asbahi kullun to wannan annabi ya ce ayi ta kullun yin alqanut bayan sallar asba wannan bata tabbata ba an taba samu annabi yayi alqanut bayan sallar asba amma iya wata ɗaya take daga nan bai sake yi ba dan haka wani sahabi ɗansa tabi'i ne yake cewa ya baba na san kai sallar a bayan manzon Allah kai sallaci sallar asba a bayan manzon Allah kai sallaci sallar asba a bayan sayyidina Abubakar sanda yake khalifanci kai irin wannan sallar asba a bayan sayyidina Umar da Usman da Ali ya baba suna yin alqanut bayan sallar asba ne su wa'annan bayan wanda a wajen sa aka samu addini sai ya ce ba ya kai dana wannan yin alqanut bayan sallar asbahi kullun wannan bid'a ce bai tabbata ba saboda haka sai ya kawo masa nassin cewa manzo Allah ya taba yi wata daya akan wani dalilai kuma sai ya daina so amma malamai na fiqh akan mazhabobin nan guda hudu da muke bi mazhabar malikiya da shafi'iyya hanbaliya da hanabila hanafiya da hanabila sun yi sabani akan yin alqanut bayan sallar asba kullun kun san muna yi ana wanda ya taso a cikin society namu nan ya san cewa an kai sallar asbahi a raka'a karshe kafin ayi ruku sai ka ji liman yana gama wala dhalin ya gama sura sai ya shiru zuwa dan wani lokaci sannan sai ya ruku shine alqanutin da yake wasu sun sani samari ne na yanzu dai da aka sami wasu su sani ba amma dai mu da muka taso cikin gari duk mun san mun yi wannan alqanutin da yawa wani ma bai san abin da yake so an yi shiru shi ma sai ya shiru amma alqanut ake dan haka mazhabobin nan guda hudu suna da ra'ayi a kai na farko mazhab shafi'iyya da malikiya su suna ganin cewa mustahabbi ne yin alqanut bayan sallar asbahi daga cikinsu sai suke cewa shafi'iyya na farko suka ce yin alqanut a sallar asbahi a raka'a karshe suka ce sunna ce mai karfi suka ce sunna mai karfi wanda ya manta bai yi ba ko da gangan bai yi ba to sai ya yi sujudu sahwi sujudar rabbanwa sujada ba'da salami kuna ji shafi'iyya kenan sun ce yin alqanut a sallar asbahi a raka'a karshe wato sunna ce mai karfi wanda bai yi ta ba ya manta to sai ya yi sujada bayan sallama suka ce ana yin a wajen shafi'iyya kenan mazhabin shafi'i suke ana yin aina ake yin wannan alqanut suka ce bayan an dago daga ruku'u a raka'a ta karshe idan aka ce sami Allahu liman hamidahu kafin a tafi sujada anan ake yi su kuma a wajen su a fili ake yi kuma a daga hannu shafi'iyya a fili ake yin alqanut a daga hannu bayan an dago daga ruku'u a raka'a ta me ta karshe mazhabin malikiya su kuma sai suka ce hukuncin yin alqanut bayan sallar asuba suka ce mustahabbi ne yana da lada amma sallar mutum ba ta baci dan bai yi ba ba kuma zai yi sujudu sahwi ba dan bai yi ba sabanin shafi'iyya su kuma suka ce a inda ake yin sa ana yi ne idan an gama karatun raka'a ta biyu kafin a tafi ruku'u wanda shi muka sani anan ka san mu in an gama karatu kafin a tafi ruku'u ake yin sa suka ce kuma a boye za a yi a malikiya a menene a boye ake yin addu'o'i an gane sabanin me Shafi'iyya su sun ce me a fili za'i suka ce kuma ba za a daga hannu ba su malikiya ba a daga hannu kaga suna da sabani da Shafi'iyya amma a wajen su sai an yi kullum su kuma mazhabar Hanafiyya Abu Hanifa sai suka ce yin alqanut bayan sallar asubahi kullum suka ce makruhi makruhi ne suka ce ba a yin alqanut a bayan sallar asuba sai an samu wata matsala kwalara ta zo akwai masu kashe mutane akwai masu tsallaka gidajen mutane suna sata akwai masu kwacen waya akwai sai a yi musu alqanut matsala ce ta zo su kuma suka ce kar a huce wata da suka ce ana yin sa bayan an dago daga ruku'u a rak'ati mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal Hanabila kenan suka ce ba a yin ba sunna bane yin alqanut bayan sallar asubahi kullum suka ce makruhi ne ma kai kullum ana yin alqanut ne kawai ya halatta idan wata matsala ta samu dan haka suka ce ana yin sa a fili liman yana fada kuna cewa amin liman yana allahumma kaza ko kuma ma mu kuna cewa amin liman da ba mu da daga kamar yadda muke yi a sallar witri ta wato cikin ramadan wannan shine ra'ayin wato malaman mazhaba akan wannan wato alqanut kenan dai zaka yin alqanut kana da matsala kuma zaka yin alqanut a witri wannan ba matsala kansa amma ta cikin sallah ta bayan sallah asubahi ita ake magana wannan sabanin akan ta bayan sallah asubahi amma ta bayan witri sunna ce kullun ka yi ta shine karatun da zamu fara a yau ita ce addu'a farko kamar yadda ta zo mu duba cikin littafin Muslim Muslim yace Al-Hasan ibn Ali jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine wanda ya rawaito mana Abu Dawud da Nasa'i da sauran malaman sunna sun rawaito hadisi daga Hasan dan Ali dan Abi Talib Allah ya yarda da shi ya yarda baban sa yake cewa allamani rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witr manzon Allah kakana ya koya mun wasu kalmomi na addu'a yace in dinga karanta su lokacin da na dago daga witri na gama kiyamul layl idan ba ba za ka tashi sakar dare ba idan kai shafa'i da witri in kai witrin ka dago ka ce sami Allahu liman hamidahu sai ka daga hannu sai ka yi wannan addu'ar da manzon Allah ya koya wa jikarsa yaya yace abinda manzon Allah yace in karanta yace annabi ya ce in ce Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait وتولني فيما توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ونن حكى نسيك النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيكو يا وجيكنسا Saboda wannan addu'a ce mai girma wadda ta harhaɗa abubuwa da kake nema a wajen Allah masu girma da manufofi masu girma domin a cikinta akwai roƙon Allah shiriya akwai roƙon Allah lafiya da kwanciyar hankali akwai roƙon Allah ka ɗauki nauyina akwai roƙon Allah ka kiyaye ni sannan a cikinta akwai ikirari da bawa yake cewa komai nasa ya bawo Allah Allah ya tasarrufi Allah ya gudanar masa al'amarinsa a cikin farkon addu'ar manzo Allah ya koyar da Al-Hasan yace Allahumma hdini fi man hadayt ya ubangiji ka shiryar da ni a cikin tawaggar bayinka da ka dora akan harkar shari'a Allah ka sani a cikin su mutanen da ka zaba za ka shiryar da su Allah ka sani a cikin su wannan yana nema bawa ya roƙi Allah cikakke shirya wadda sai za ta amfanar da shi domin bawa ya san cewa Allah shine ya san daidai shine kuma ke dora mutum akan tafarki ba wanda yake shirya sai Allah ya shirye shi duk yadda zakai in ba Allah ne ya shirye da kai ba za ka shirya dan haka idan ka samu kanka a cikin tsarin shiryayyu kar ka ga wani da yake ba a shirya ba ka dinga tsangwama sa ko kana aibata shi roƙon masa shi ma shirye ba a aibata mutum ba a aibata shi dan yana wani zubi sai dai a yi masa wa'azi a ja kunnansa a nuna masa hakan ba daidai ba ne amma kai ta aibata shi wannan ba daidai ba ne ba mun shirya ta Allah ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan kasancewa shirya ta Allah ce annabi ya yi iyayensa kawunsa Abu Talib ya musulunta ba irin ba a cikin duniyar nan tunda aka halicci annabi aka turo shi aka haife shi ba wanda ya nuna annabi gata da kulawa ya kakkari kara cutar da annabi irin Abu Talib baban sayyidina Ali annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma hannunsa tun annabi yana dan shekara 8 yake kula da annabi yake ba shi kariya har aka turo manzon Allah ya zama annabi daga wajen Allah Quraishawa ba yadda ba su ba su cutar da annabi shi ya hana domin shi shine shugaba a lokacin shine dattijo shine shugaba a Makka da hanyar da za su bi su cutar da annabi ya hana kai sai da aka sa masa wato takunkumi da shi da annabi da Banu Hashim aka rufe su a lungunsu wanda ake ce musu Shi'bu Abi Talib lungu ne wanda yake close baya fita sai aka zo aka sa kofa aka rufe aka sa masu gadi kar wanda ya shiga ziyara wajensu kar kuma wanda ya fito a cikinsu kar a kai musu abinci kar a siyo musu da komai sai da ya kai abinci ya kare a gidan annabi da gidan babbansa ya zama abin da za su ci babu sai dai su kaɗo bishiya su dafa ganyen su ci sai da ake kwana 30 wata uku kwanatan su uku a rufe Abu Lahab ne kadai da yake shi yana tare da Qurayshawan shi kadai ne yake shiga ya fita kuma dan mugunta gashi yan uwansa ne amma baya kai musu abinci haka Abu Talib yana kan fa addinin su ya kiyarda ya bada hadin kan a cutar da annabi haka aka zauna har sai da wasu matasa ba su musulunta ba al-mut'im da Abul Buhtari wasu samari ne guda 5 ɗaya ya zo ce ku yanzu muna ci muna sha muna aure muna kasuwanci amma ga Banu Hashim an rufe su a wannan zalunci ne dan me za a yi wannan ba fa musulmai ba ne sai Abul Buhtari ya ce to ni da kai ya zani ya ce mu nemi mutum na uku suka samu na uku suka ce mu samu sai da suka samu mutum biyar suka ce to yanzu dabara zani mu kirawo gangan kuntarin Qurayshawa kai ka tsaya a gabas kai ka tsaya a yamma kai ka tsaya ni da zan magana ina tsakiya ina fara cewa ba mu yarda da wannan ba kai ka ce eh mu ma ba yarda ba can ma ya faɗa sai a ji kamar duk taron ne suka faɗa hakan ko aka bayan in haɗu sai shi al-mut'im yake cewa ya Quraysh ya ku Qurayshawa ya za mu dinga cin abinci muna sha muna komai a ce Banu Hashim kuma an rufe su an rubuta takarda a ce wai an yanke musu tattalin arziki an sa musu takunkumi ai wannan ba daidai ba ne zalunci ne mu ba mu yarda da wannan tsarin ba can al-buhtari yana cin sai ya ce wala mu ma ba mu yarda ba can ɗayan sai ya ce mu ma sai wajen sai aka ɗauka gaba ɗayan taron ne sai Abu Jahal ya ce wannan wani makirci ne aka shirya da daddare ba mu san an yi ba suka ce wallahi ba za mu ba wajen nan ba sai an ɗauko takardar nan an yaya ka haka ko aka yi sannan daga nan ne aka buɗe su fuska kaga an samu tawaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yakin Badar an kama fursunonin yaki yace da Mut'im yana nan ya riga ya rasu ya zo ya nemi alfarmar sakan masa wannan fursunonin guda 7 guda 70 wallahi zan bashi ya mutunta mu yaran cewa kafircin sa ya mutu saboda kaga irin cika alƙawari irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to duk da haka Abu Talib da ya zo sai mutu yana kan shi fada sai Ali ya je ga annabi ya ce cewa ga babacin fa numfarfishin sa alamun mutuwa annabi ya zo shi da Abubakar ya kawo masa ziyara ya gaishe shi rashin sa'ar da ake san da ya zo su Abu Jahal sun zo duba shi ɗayan banza sun zo sun kewaye shi zala ya zo ce ya am ya kawo na ka faɗi kalma guda ɗaya ni kuma zan tsaya ma a gaban Allah isa ka aljanna kalman nan guda ɗaya ka ce la ilaha illallah ita kaɗai nake son ka faɗa zan ma lauya a gaban Allah kuma sai ka shiga aljanna Abu Jahal yana wajen da su Uqba da gaggagaggan ƙurinsa sai Abu Jahal ya kalle shi ya ce banda abu kunya sai da ka zo mutuwa za ka fita daga addinin babanka wannan ai girma ya faɗi sai ya kalli annabi ya kalle su ya kalli annabi ya kalle su annabi yana ya taimaita masa a ƙarshe sai yake cewa ya kai ɗana abinda kake zuwa kake kira zuwa gare shi gaskiya ne abinda kake kira na in yi shi gaskiya ne amma ina jin kunyar a ce sai da na zo mutuwa na bar addinin babana ban nan mutu akan addinin babana annabi ya fito yana kuka nan da nan mala'ika Jibril ya zo sai yake ce masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba kai kake shiryar da duk wanda kake so duk san garaji shiriya ta mu ce mu Allah sai mun ga dama manzo Allah ya ce wallahi ya abu sai na nema ma gafara a wajen Allah sai dan Allah ya hana sai Allah ya sake turo da aya cewa ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba bai dace ga annabi ba da mu'minai su nema wa mushrikai gafara Allah ko mai kusancin su to an hana shi din kenan duk da haka annabi yake cewa a ƴan wutar kafirai kaf mai saukin azaba shi ne Abu Talib saboda yana san manzon Allah san manzon Allah ya ce aka kaffafa masa azaba manzo Allah ya ce faɗe za a yi masa da wutar jahannama faɗe kuma ba a cikin wutar jahannama yake ba a bakin kofa aka ajiye shi a bakin kofa anan zai tsaya annabi ya ce amma in ya sa faɗa din nan sai kwakwalwarsa ta dinga tafarfasa saboda zafi shi ne ɗan ƙaramin ɗan wuta da za a yi masa azaba haka manzo Allah ya ce to idan ya zama annabi ya nemi kawunsa wannan daga su cewa Allah shi yake da komai shi ne alfa and omega shiriya tasa ce ɗan ka tsinci kanka yanzu tun nan da muka tsinci kanmu musulmi mu gode wa Allah ba mu roƙi Allah cewa Allah ka samu zaman musulmi ba haka ka taso iyayenka da kakanninka duk musulmi sai ka gode wa Allah kuma ka roƙi Allah ka tabbata a kai ka ƙarasa a kai da bai ga dama ba yanzu kana can ƙasar Isra'ila Allah ya kiyaye saboda haka yanzu Allah da ni'imarsa da fadalarsa sai dai mu gode masa to shine wannan abin da manzo Allah ya kowa jikansa ya ce ka dinga cewa Allahumma adini fi man hadaita ya Allah ka sanya ni cikin tawagar bayinka na kwarai tattar wanda ka sa musu shiriya ka sa suka zama shiryayyun bayi ka sanya ni a cikinsu wa'afini fi man afai ya ubangiji ka kubutar da ni ka bani lafiya duk wani ciwo da wudu wata ɗabi'a mara kyau Allah ka raba ka kaɗai ta gabari na a cikin mutanen da ka ba su lafiya ka ba su shiriya ka ba su nutsuwa suka samu kwanciya hankali Allah ka sanya na a cikin su wata wallani fi man tawallai Allah akwai mutanen da kake jibintar lamarinsu kake ɗaukar nauyinsu kake kula da duk lamarinsu duk abin da suka sa hannu sai ka sa masa albarka Allah ni ma sana a cikin su wa'inda duk abin da suka taba sai ka ga ya albarka duk abin da suka sa hannu ko ƙasa suka dawo suka kashin awaki suka zo kai ko kashin mutane suka zo suka zube sai an siya sai a ce za a je a yi taki da shi kai ko ka taba an bai wasan babu akwai mutanen da albarka Allah yake sa hannu su ina tuna da wani sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya bashi dirhami da yace je ka siyo min rago dirhami da rago da ya je kasuwa sai ya duba wani yana da raguna ya ce kai nawa za ka sayan mu ya ce mici ne ce ka sayan mun dirhami ɗaya guda biyu ya ce na sayan ma sai ya ba shi dirhami ɗaya sai ya karɓi raguna guda biyu raguna annabi ya ce zumar ɗaya sau haka sai kuma ga wani ya zo ya kalli ragunan sai ya ce za ka sayan mun da wannan ya ce nawa za ka saya ya ce na saya dirhami ɗaya ya ce na sayan maka sai ya karɓi dirhami ɗaya ga kuma rago ɗaya sai ya kaɗo sai ya zo wajen annabi sai ya kawo annabi ya ce ga rago ga dirhamunka ga rago ɗaya ga dirhamunka ya ce me ya faru garin yaya sai ya ce ai kaji ya ce kai wannan kai ɗan kasuwa ne sai ya taɓa shi ya ce Allah ka sa masa albarka a duk kasuwancinsa ne ya ce shi sahabin ya ce duk abin da na taɓa zan sayar sai na ci riba da albarkar addu'ar annabi an fahimci maganar to shi ne wannan annabi yake koya wa jikansa ya ce ka dinga cewa wata wallani fi manta wallani ya ubangiji a cikin mutanen da kake sa musu albarka kake jibintar lamarinsu Allah ka sanya ni a cikinsu ni ma duk abin da na dumfara Allah ka sa ya zama cewa ya yi min daidai sannan wa barik li fi ma a'tait wannan yana da muhimmanci wa barik li duk yana da muhimmanci Allah ka sanya min albarka duk abin da ka bani duk abin da ya zo ya zama nawa Allah ka sa ya zama ka sa masa albarka ya karu ya yi albarka ya yi alkhairi to wannan sai ka taimaka wa kanka shi sa sai Allah ya koya mana manzon Allah ya koya mana duk abin da ya zo ya zama naka kana jin alert albashi an biya albashi to ka ce masha Allah ma sha Allah manzo Allah ya ce duk dukiyar da ta zo hannunka ko koma menene ka karba ka ce ma sha Allah sai Allah ya sa masa albarka Allah ya hakaito mana cikin surat al-kahf akwai masu gona masu waye suka ki fada sai Allah ya kona gonar amfanin gonar jiya fa sun zo shuka ta yi kyau da safe suke son su zo su yanke su siyar sun ce ko sadaka ba za su ba Allah ya dukulannaha Allah ya dukulannaha al-yawma alaikum miskin miso wa gadau ala haddin qadir suka ce mu fita da sassafe kafin masu roƙon nan masu baran nan su zo mu girba kayan mu je asu da suka zo sai suka zo suka tadda ita tako ne daga jiya zuwa yau taƙo ba komai qala awsatuhum alam aqul lakum lawla tusabbihu ba na ce muku ku yi addu'a ba ku yi ba gashi nan Allah ya kona ta sai Allah ya ce falawla id dakhalta qultu jannataka qulta me ma sha Allah la quwwata illa billah Allah ya ce me yasa da kuka shigo wajen duke ku ku ce ma sha Allah la quwwata illa billah ai da kun faɗa da Allah ba zai lalata duke ku sai manzo Allah ya gaya mana cewa duk abin da ka samu kudi ka samu ko kyauta aka baka yanzu ka ce ma sha Allah la quwwata illa billah ka sa aljuka to zai albarka sai ma sai yadda ka san za ka samu wani kudin sai ka rasa ma ya kai sala ka rasa ma ya kai kaya suka kare to baka yi musu ma sha Allah la quwwata ba sai ka daga yau in ka samu abu kyauta riga aka baka wando aka baka a siyo naka ne ka ce ma sha Allah la quwwata illa billah baya lalacewa Allah yana sa masa albarka wannan addu'a ce mai amfani shine nan wa ba wanda ake son mutum ya barik li fi ma a'taita Allah ka sanya albarka akan abin da duka bani shi duk abin da ka bani Allah ka sa masa albarka sai kuma ya tafi kirari ga Allah yake cewa yawwa waqini sharra ma qadait Allah duk hukuncin qada'i da kai duk wata kaddara da ka kaddara mara dadi Allah ka kiyaye bani a ciki sai ce addu'a da muke tayi koyaushe duk wata kaddara da ka hukunta mara dadi ba a cewa tashari ba a dangantawa Allah wannan mara dadi duk wata kaddara mara dadi da Allah ka hukunta Allah ka tsare kan in shiga cikin ta Allah kar ka bari a jarrabe ni jarrabar da ba zan iya ba shine wannan فإنك تقضي ولا يقضى عليك. ومن كين الله نجس يا كيك كي زرت الدكومة أكن قوة كي با وندي يسيتوم جيكا با وندي يسيتوم جي الله كوي مسوه كنشي أما الله زيه كنشي أكن كا يزرتر ما بايد ذلك بايد ذلك الله سبحانه وتعالى شيني الله نجس كي شيني وبنجيتم قوة قدرس تنا شافوا قوة سو راك كروك الله العفو والعافية الله كثير من الممونة قضائي إنه لا يدل من وليت الله دون دكا زمقاتنسا كثير مسا وبايا قسكنتا بايا قابوا بايا قسكنتك ولا يعز من عاديت دون دكا سا كفر واندود إليش الله وبزيدوك كفر دون دكا الله يكي قابادش بايا سنسا وبذي سامدوك كفر أوكاكا لكستنتكا أو جن الله تك شيني عند الله يكي قامنا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا مبنجد ديكي مملك دون أب شيني مالك الملك تؤتي الملك من تشاء إنك قداما كان باهم تن ملكي ba kamar yadda suke fasara ba kana bada mulki ga wanda kake so a ba haka manta sha ba wanda kake so bane wanda kaga dama yanzu dai bawa wani katin kafiri mulkin duniya san sai yake bawa ka ba so bane ganin dama in ka tashi fasara ganin dama ba so ba manta sha aka ce me ta sha'u ganin dama ba so ba duniyan nan Allah yana ba wanda yake so da wanda baya so yana ba mu'mini yana ba kafir amma lahira baya ba wa sai wanda yake so shine mu'mini walillahumma malikal mulk ya wanda ya mallaki komai tuktil mulka man tasha kana ba da mulki ga wanda kaga so kaga dama ba so na soyayya watanzi'ul mulka mimman tasha kana kwacewa daga wajen wanda kaga dama watu'izzu man tasha kana daga darajar wanda kaga dama وتذل من تشاء وانك قدامكم كعجيش بيدك الخير وانا الخير ينادي بيدك الخير انك على كل شيء قدير وانا ادعو دغنا من ذا الله يشروتا يكلم معاذ يجي يا معاذ وانا كويا مك وتا ادعاء ود ان كايتا اذا انا بنك بن كبا سما انا بنك كدي ana binka bashin da yake dusan Uhud in dai zaka dinga karanta wannan addu'ar Allah zai biya maka sai ce akwai ya mun ya maikin Allah sai manzo Allah ya ce to ka dinga cewa Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها الرحمة من سواك مازال يجي كتي اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء يا ولديك ملك القومي كان باو ملكي وندك داما كان قواتي وانك وندك داما رحمن الدنيا والآخرة يا ولديك رحمة الدنيا إك رحمة الآخرة رحمن الدنيا وانده يكي توسيا متاني الدنيا والآخرة من رحمة الاهرة تعطيهما من تشاء انك قداما لك بعد الدنيا دلاهرة وانده كزو وتمنع منهما من تشاء كان حنا وانده كقداما بزيسا مداد الدنيا بلاهرة ما بزيسا ارحمني الله كتوسيا رحمة كيمون وترحمة تدبن كمسمى تغنيني بها الرحمة من سواك بانا بقات الرحمة قوة ستاكا كيمون وترحمة قند ميميا وددات ودات الدنيا قبر تبقات قوة زالة انا بنك باشي ديكي دوسا وهم ان كان كانت تونا الله زيبيا وكا الدعاء تبيا باشي وان ديكي دباشي اكن سيلزم تونا الدعاء لما زالة يقوى معاذ Allah ka dauke mana duk nauyin da yake kan mu, ka biya mana duk basussukan da yake kan mu, duk wanda yake da bashi Allah ka biya masa. Wannan addu'a manzala ya koya wa jikansa ashabus sunan guda hudu su suka kawo hadisi. Abu Dawud ya kawo hadisi, Tirmidhi ya kawo hadisi, Imam an-Nasa'i ya kawo hadisi, Ibn Majah ya kawo hadisi, duk a cikin sunan din su. Sannan Imam Ahmad a cikin wato Musnad dinsa ya kawo, Musnad ad-Darimi, Sunan ad-Darimi ma ya kawo, Al-Hakim a cikin Mustadrak ya kawo hadisi, Imam al-Baihaqi ya kawo shi, wato hadisi ne dai ingantacce. Sheikh Nasiruddin al-Albani ya kawo shi a cikin Irwa'ul Ghali. Sau haka wannan alƙanutun mu dinga yin ta. Yanzu ka tashi kiyamul layli in an jima, in baka haddace da ba ɗauki husnul muslim ɗinka, idan ka ɗago daga ruku a raka'a ta ƙarshe, dama ita ce aiki wuturi a raka'a ɗaya ce dama, kana cewa sami Allahu liman hamidahu, sai ka karanta ta. Allahumma hdini fi man hadai, wa afini fi man afai, wa tawallani fi man tawallai, wa barik li fi ma a'tai, wa qini sharra ma qadai, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, innahu la yadhillu man walay wa la ya'izzu man aday. Tabarakta rabbana wa ta'alay, tabarakta rabbana, ubangiji ka girman, ba wanda yake girman ka, kana da alkhair, ka bani jiya, ka bani shekaran jiya, yau ma gashin na roƙon ka, ka bani, shine tabarakta, alkhairin ka yana da yawa. Wa ta'alay, ba wanda yake girman ka, ka isa a tambaye ka, shi yasa nake tambaye ka, ka isa ka bayar, shi yasa, don a sama na kake, a saman kowa kake, kai ne mai bayarwa, komai naka ne. Wa'innan addu'o'i masu tsada daga bakin, ka ji addu'a daga bakin mazan Allah, dole za ka ji wato babu kamar ta mala. Annabi ya iya addu'a dan ya san Allah, ya san wa yake roƙa, ya san karamcinsa, ya san baiwarsa. Duk addu'ar da ka ga Annabi ya bayar, ka kallaita, ka duba ta, ka kalli ma'anarta, sai ka ji abubuwa ne wato wanda kai ma ba zai ɗauka ba. Ta kara dai duniya, ta shigo da lahira. In aka ce a shirin da kai shirya, ai abin da zai baka lahira ne da duniyan ma gabaki ɗaya. Sai aka zo wajen zancen kuma, wato abin da mutane suka damu da shi shine kuɗi da dukiya da ɗaukaka. Ba gashi ya ce Allah ka ɗaga ni, domin in ka ɗaga ni na ɗau, kar ka ƙaskanta ni, don in ka ƙaskanta kowa ya ƙaskanta. Ma'ana ka bani ɗaukaka, in zama babban mutum mai mutunci, mai daraja, fa ƙarfin ci ka bar sha, in samu lafiya kuma gangayen. Wa afini fi man afaita, Allah ka bani lafiya da nutsuwa, ba wai sai lafiya ta jiki ba, da nutsuwa da kwanciyar hankali. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa babbansa Al-Abbas, ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo hadisin a cikin Al-Adabul Mufrad, akwai hadisin a wani guraren ma daban. Abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Annabi ya ce, ya Rasulullah, allimni shay'an as'alullah bi, ya ma'aikin Allah, koya mun wata addu'a da zan dinga roƙon Ubangiji na da ita. Fa qala, sai manzon Allah ya ce masa, ya Abbas, salillah al-afiya. Ya kai Abbas, ya kira wa sunansa, saboda yanzu ko ba zancen kawo ba ne, yanzu tsakanin ɗalibi ne da mai da malami, yanzu nema ya zo, ilimi ya zo koya. Sau haka yanzu ya tashi ya koma malaminsa, shi sa ya kira sunansa. Amma kurare da dama Annabi yana cewa amina, nan sai ya ce, ya Abbas, salillah al-afiya, ka roƙi Allah kullum, ka ce Allah ka bani lafiya da kwanciyar hankali da zaman lafiya. Thumma makastu qalilan, Abbas ya ce bayan wasu kwanaka ina tayinta, Allahumma inni nas'aluka al-afiya, Allahumma inni as'aluka al-afiya, Allah ka bani lafiya, ka bani zaman lafiya, ka bani nutsuwa, ka bani kwanciyar hankali, shine ma'anarta. Yace bayan haka na dade ina yi, thumma ji'tu, sai na sake dawowa wajen manzala. Fa qultu, sai nace da yama, ya ma'aikin Allah, allimni shay'an as'alullah bihi ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, sake koya min wata addu'a wadda zan dan fare mata in ta roƙa Allah. Fa qala, sai manzala Allah yace, ya Abbas, ya sake kiran sunansa, sai ya ƙara masa yace, ya amma rasulillah, ya Abbas, ya kawun manzon Allah. Haka manzo Allah ya ce masa, ya ce salillah al-afiya fi dunya wal akhirah, abinda na koya maka dinnan ka tsaya a kansa, ka roƙi Allah ya baka lafiya ya zama lafiya da kwanciyar hankali a duniya da lahira. In ka samu wannan, maza Allah ce ba abin da Allah zai baka sama da wannan. Zaman lafiya wato addu'a ce karama a mabna dinta a rubuce, amma magza dinta abin da ta kunsa wato masallacin nan ma ba zai dauka inda za a dinga rubuta. Kace Allah ka bani lafiya, wannan yana nufin lafiya ta jiki, a kubutar da kai daga dukkan wani ciwo, ba kuturta, ba ciwon hanta, ba ta koda, babu hawan jini, ba siga, ba ta zuciya, ba ta hanta, ba duk wata cuta, kace Allah warkar da ni. Sannan tana nufin al'afiya, Allah ka bani nutsuwa da kwanciyar hankali, ba a tashin hankali a garin, ba aiki da nafu, ba ƴan fashi, ba falau, ba fatara, babu tsadar rayuwa, ba a yin wato harkar kwacin waya, ba duk abin da ake na tashin hankali babu. Ma'ana Allah ka bani wannan kwanciyar hankali. Sannan tana nufin Allah ka bani arziki na abinci, ka bani arziki na dukiya, ka bani arziki na iyali, ka bani arziki na sutura wajen zama. Ba kuɗi baka ci abinci ba, akwai zaman lafiya? Babu. Sannan tana nufin Allah ka bani kwanciyar hankali da nutsuwa in na zo mutu in yi kalmar shahada, in mutu a kan kalmar shahada, ba shi ne ka samu zaman lafiya ba? Duniyar ta yi kyau. Sannan ya Ubangiji, in na shiga kabari ka bani lafiyar amsa tambayoyin da za yi, tashin hankali na kabari Allah ka kubutar da ni. A ciki dai ya Ubangiji, in an tashi tashin alkiyama ka bani lafiyar in shiga cikin inuwa, bana tsayawa a cikin rana. Allah ka bani zaman lafiya da kwanciyar hankalin da in an watsa takardu in karɓi kayana a hannun dama. Ya Ubangiji, idan an zo kan siradi Allah ka sa in zama fa'amma man saqulat mawazini, ya Allah ka sa in na hau kan siradi in wuce lafiya, domin manzon Allah yana tsaye a wajen yana cewa Allah ka kiyaye, Allah ka tsare, Allahumma sallim, Allahumma sallim. To kana roƙon Allah wannan ma ka wuce lafiya. Kana cikin mutanen da kake cewa ya Ubangiji in na tsallake siradi Allah ka sa in shiga cikin jannatul firdaus al'ala, domin aljanna ga ta nan rututu daraja daraja, mai tsadar ita ce gundumemiya. Ka sanya ni cikin ceton annabi in shiga cikin yan fadarsa, domin sai kana cikin jannatul firdaus za ka dinga ganin annabi, don annabi zai sauko, kuma kana can aljanna karama a ce kuma zai dinga zuwa wajenka ziyara. An fahimci maganar ba fa karama aljanna ko ce babba ce, amma ba irin gundumemiyar. Isa sai manzo Allah ya ce duk wanda ya tashi roƙon Allah aljanna, kar ku roƙe shi da karaman makogoro, ku buɗe makogoronku ya zama katu, ku roƙi Allah babban aljanna, jannatul firdaus al'ala. Idan ka zo ka samu ka shiga ko su jannatu adalin ne ko jannatul ma'awa, ai an samu dai ko? Ai an samu. Kar dai a shiga wutan, a shiga aljanna. Wuta wulaƙanci ce. A cikin wannan addu'ar Allahumma inni as'aluka al'afiya fil akhirah, ta ce Allah kar ka bari in duhu cin wuta. Akwai wanda zai wuce bai san ma ka wuta ya wuce ba, domin Allah ya rubuta wa kansa cewa kowa ba zai shiga aljanna ba sai ya fita kan wuta. Shi ne wannan siratin, kasansa wuta ce. Allah ya ce akwai wanda la yasma'una hasisaha, huci da ƙarar wuta da rugunta ma ba za su ji ba, ba su sani ba ma, kin sun huce. Allah sa mana ciki. Wani zai zo annabi ya ce zai huce kamar kalbar illami'a, kamar yadda walƙiya take walƙawa fen. Akwai wanda zai huce kuma manzo Allah ya ce kamar yadda ingarmar dogi wanda ake sukuwa da shi haka zai zo ya hau cin a huce, kamar ka ce jirgin sama. Akwai wanda zai zo ya huce kamar yadda ƙato yake gudu, shega huce. Kaga mutane suna gudu a kan, shi ne gudun fanfala gida ake cewa, shi ne kan sirani. Manzo Allah ya ce wani kuma zai zo kamar yana sauri, kasan kana sauri akwai yanayin san tafiyar ka ta sauri wani kuma zalace zai zo ya wuce kamar yadda yake normal tafiyar sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani kuma zai zo sai da rarrafe ma tararrafe to in aka tafi rarrafe kuma sai a hankali domin rarrafen nan manzo Allah ce fa makhdushin najin a cikin masu rarrafen wani zai tsira ya tsallaka amma dai masa jina-jina domin haka take kawo wafta ta dama yi haka ta ɗan yake shi ta nan ɗin kuma daga nan gefen sai ta sake kawo masa sai yi haka a haka dai yana rarrafawa yana rarrafawa manzo Allah ce makhdushin najin ta yi masa kace-kace amma dai ya tsallaka an sha dai sannan manzo Allah ce akwai wanda kuma a haka za ta jawo shi kif Allah ka kiyaye to a shiga wuta shi ne matsala ko kwana ɗaya mutum zai ma an wulaƙanta shi ba daɗi kar ka shiga wuta kar ka bari ka shiga wuta kar ka shiga wuta manzo Allah ya ba mu addu'a zan rufe da ita wanda ba za ka bari ka shiga wuta ba in Allah ya yarda hadisi Abu Huraira na taɓa faɗar sa anan amma na san an manta wasu sun manta wasu kuma suna yi wani kuma bai sani ba hadisi ne ingantacce Tirmidhi da Nasa'i sun rubuto shi Sheikh Nasir al-Din al-Albani ya inganta hadisi hadisin Abu Huraira da Abu Sa'id al-Khudri sahabban manzo Allah biyu suka rubuto hadisi kuma kowa zai iya Abu Huraira yace manzo Allah ya ce mana akwai wani zikiri guda biyar wanda ya karanta wannan zikirin da safe ko da yamma ko a cikin wata guda ya mutu da safen ko ya mutu da yamma ko ya mutu a cikin wata Allah ya gafarta masa ta baki ɗaya ruwayar Abu Sa'id al-Khudri ya ce annabi kuma ya ce wanda ya karanta a kan shimfiɗan mutuwa sai kuma ya mutu manzo Allah ya ce lam tat'amhu nar wuta kwata-kwata ba za ta gan shi ba wallahi na ma ta lashe shi zikirai ne guda biyar manzo Allah Abu Huraira ya ce annabi haka ya dinga kirga su da ƴan yatsan sa masu albarka na dama manzo Allah ya ce man qala la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu لا إله إلا الله ولا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نوكينا نزال لأيك وانا يكرن تونا لسافي كافو يما يموت أن جابر كمس الجنة تبكسي نزال لأيك وانا يكرن تادا دري ينزكينا ومين مكرن تادا sai ka mutu kafin safiya manzo Allah ce kai sai wuta aljanna za ka ci manzo Allah ce kai baka ma karanta da safe da yamma a wata yau nawa ga wata bakwai ga wata sai ka karanta ta ka manta baka sake karanta ba sai Septemba to in ka mutu a cikin October dai da ka August din nan dai da ka karanta manzo Allah ya ce aljanna za ka ta kai sai an yafe maka kaga ai kamata yayi mutum in ma ya manta ka sa ta a wayanka lokacin da Allah ta yi wurgo bum sai ka tuna yau ranar ranar la ilaha illallah sai ka karanta dan kar ka manta kuma ba wanda ba zai iya ba idan kana da dabara ka sa su a cikin zikiranka na safe da yamma to ko da ma ka manta a ce duk wata ka karanta la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wala sharika la لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لدي زنين والنوت هو لك كويشي دومن كثيرا دومن متوان ندي لا تزو دسافاني كو ديم أم بتزو أوتا أقوز بذا تزو أنقم أم بتزو أوتا أوتا أتكي موتا شاب إن ندي لا تواب دن هكا wannan maganin shiga wuta ce daga wajen manzon Allah na ganin mu karanta don mu sha a cikin wannan watan. La ilaha illallah wallahu akbar. لا إله إلا الله وحده
لا إله إلا الله
ولا شريك له
لا إله إلا الله له الملك وله الحمد
لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أوغوس دي من شاءت جنسا Allah ya sauran watannin ma za mu sha Allah ya sa. Duk wanda ya karanta ta manzo Allah ya ce ya mutu da safe ko da yamma an yafe masa aljanna zai kai tsaye. Kaga an baka maganin ta. Allah ya sa mu dace. Abinda muka karanta dai Allah ka ba mu dace. Wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana. Allah ka sa mu cika da imani. Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira. Allah muna roƙonka rahmatka muna neman sani daga azabaka. Ya Allah muna tawassali da abinda muka karanta na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna tawassali da sunayenka kyawawa da siffofinka madaukaka Allah dukkan laifukan da muka yi mun tuba Allah ka karbi tuban mu Allah ka gafarta mana Allah ka yi mana afu Allah ka yi mana rangwame Allah ka azurta mana karban littafin mu hannun dama ka ba mu dacewa sikelin mu ya nauyi Allah ka ba mu ikon sallake siradi lafiya Allah ka azurta mu da mutuwa mana da'a da biyayya gare ka Allah ka jarrabe mu da mutuwa mana sabanka duk abin da baka so Allah kar ka gamma wajen duk abin da kake so Allah ka sa mu rigegene ya zuwa gare shi girmama mu ka mutunta mu wajen yi ma biyayya Allah kar ka kaskanta mu wajen saba maka Allah ka kiyaye mu daga fitinar kabari Allah ka kiyaye mu daga azabar kabari duhun kabari kuncin kabari tashin hankali na kabari Allah ka kiyaye mu Allah ka ba mu sabati a duniya da lahira ka ba mu lisanin sirrin fil akhirin Allah ka tsare mu gabarun wuta Allah ka kiyaye mu gabarun wuta Allah ka nisanta mu gabarun wuta Allah ka azurta mu da jannatul firdausil a'la Allah ka azurta mu da jannatul firdausil a'la Allah ka azurta mu da jannatul firdausil a'la ubangiji muna roƙon ka marasa lafiya na cikin munan Allah ka ba su lafiya duk wanda yake da ciwo a jikin su kowane iri ne Allah ka warkar da shi Allah ka ba shi lafiya wanda suke jinya a gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara mana lafiya ka hore mana ita wajen yi ma biyayya Allah ka azurta mu da ikhlasi ka azurta mu da gaskiya da amana raba mu da ƙarya da khaici da zalunci da shirka Allah ka nisanta mu gabarin yin shirka Allah duk wata dabi'a mara kyau da muke da ita Allah ka raba mu da ita Allah ka sa mu siffantu da makarimul akhlaq Allah ka sa mu siffantu da makarimul akhlaq Allah muna tawassuli da sunayenka kyawawa muna tawassuli ya Allah da kaunar da muke wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kowa a cikin mu nan yana da bukata ta alkhairi ka santa kowa a cikin mu nan akwai abin da yake damun sa ka sani ya Allah ba abin da ya gagare ka daga bukatun mu ya Allah Allah mu ma raunana ne bayinka ne kai ka ce mu roƙe ka gashi mun daga hannun mu na roƙonka ka kuma yi alƙawarin mun roƙe ka zaka amsa kuma mun san baka saba alƙawari ka fi ƙarfin ka saba alƙawari Allah duk bukatun mu ba komai bane a wajenka zaka iya biya mana su kuma kana biya mana kayi mana da yawa kayi mana jiya kayi mana shekaran jiya kai mana shekarun duk da kali ce muka ne mana ima Allah mun gode maka Allah mun gode maka Allah mun gode maka Allah har yanzu mun bukata ne kai ne mawadacin sarki ubangiji da kowa yake da bukata a wajenka kai kuma baka da bukata a wajen kowa ya ubangiji mu min imani da kai min imani da annabawanka min imani da manzanninka min imani da malaikunka min imani da ranar lahira ya ubangijin da baya saba alƙawari ya ubangijin da bashi da da bashi da jika bashi da mata bashi da iyaye bashi da wani abokin tarayya kai kadai ne tilo ubangijin kowa ubangijin gaskiya ubangiji mai rahama ubangiji mai jin kai ubangijin da yake idan an tambaye shi yake bayarwa ba marowaci bane kai Allah kai mai wadata ne mai alkhairi ne mai albarka ne mai tausayi ne Allah ka tausaya mana Allah dukkanin mu nan muna da bukatu alkhairi dan girman zatinka dan karamcinka dan falalaka dan rahamaka dan jinganka ba dan halin mu ba Allah ka biya wa kowa bukatarsa ya Allah ka biya wa kowa bukatarsa ya Allah ka biya mana bukatun Allah ka biya mana bukatun Allah ka biya mana bukatun Allah ka share mana hawayen Allah ka dauke mana damuwan Allah ka shiga cikin lamarin Allah ka zama gatan mu Allah ka kula da mu Allah ka yadda da mu Allah ka yadda da mu Allah kar ki fushi da mu Allah ka yadda da mu ya Allah kar ki fushi da mu Allah ka yadda da mu ya Allah kar ki fushi da mu ka ba mu arzikin duniya da na lahira ka raba mu da talaucin duniya da na lahira ka ba mu arziki mai yawa ka sa masa albarka ka ba mu arziki da babu talauci a bayan sa ka ba mu arziki na halal Allah ka kwararo mana alkhairin ka daga sama Allah ka buda mana albarkatun ka daga ƙasa Allah ka azurta mu inda ba mu zato kowa a cikin mu na akan harkar neman abincin sa Allah ka sa masa albarka masu neman jari Allah ka ba su masu neman sana'ayi Allah ka ba su masu neman aikin yi Allah ka ba su ko wani dan uwa yana nan a wajen mu yana neman aiki a Malam Alhaji Ibrahim Allah ka taimaka masa Allah ka bashi aikin nan ka sa ya zama mai albarka gare shi Allah bashi ba da duk wanda yake nema Allah ka bashi dan girman zatinka Allah dan girman zatinka ka ba su ayyuka na alkhairi ka sa su samu halin din su dan girman zatinka ya Allah duk wanda yake bin sa bashi a cikin mu nan Allah ka biya masa Allah ka biya masa Allah ka biya masa Allah duk wanda yake da nauyi da haƙƙi akan sa Allah ka sauke masa Allah ka samu fita daga duniyar nan ba tare da haƙƙin kowa ba ka ba mu ikon koma zuwa gare ka salimin ghanimin mu'azzizina mukarramin la mahrumin wala matrudin ya arhamar rahimin Allah muna roƙonka duk wani alkhairi da ka tanada zaka ba bayinka tun daga yau har zuwa wani satin da zamu dawo Allah muna roƙonka ka ba mu babbar rabo a ciki ya Allah duk wata kaddara mara dadi da ka kaddara ta samu bayinka tun daga yau har zuwa wani satin Allah ka kiyaye mu ka tsayar da mu ka tsayar da iyalinmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu innaka waliyyu zalika alqadir alai Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka musu tukuci da aljanna ya ramma Allah ka shirya su Allah ka dora su a tafarki madaidaici Allah ka ba su istiqama duk wanda yake da wani nasa baya ji Allah ka shirya masa shi Allah ka shirya masa shi Allah ka shirya masa shi yaran da suke shaye shaye Allah ka shirya su su daina yaran da suke harkar daba Allah ka shirya su su daina yaran da suke harkar kwacin waya da babaran mutane Allah ka shirya su su daina ka dawo da su kan hanya madaidaiciya Allah ka ba su sana'a da jarin da za su dinga juyawa ba tare da sun yi wannan barna ba Allah ka kare ƴaƴanmu da zuriyarmu da ƴanmu Allah muna da ƴan mata a gidan kowa da akwai su da zawarawa ba su da aure dan girman zatin ka Allah ka ba su mazajen kirki Allah ka aurar da su ka ba su mazajen kirki Allah ka aurar da su ka ba su mazajen kirki masu auren kuma Allah ka zaunar da su lafiya Allah ka sanya albarka tsakanin su da mazajen su Allah ka ba su zuriya tayyiba saliha samari da duk wanda yake son yin aure Allah ka hore masa yadda zai yi Allah ka bashi mata kirki da girman zatinka Allah ka ba ka san mu lafiya da zama lafiya kwanciyar hankali da cigaba da arziki shugabanninmu Allah ka yi rubo da hannunsu Allah ka yi musu jagoranci Allah ka sanya musu tsoronka Allah ka sanya musu tausayin al'umma Allah ka basu masu basu shawara na gware ubangiji Allah ka sa shi abin da zai taimaka wa ƙasa da bayi Allah zabe yana gabatowa Allah ka sa a yi shi lafiya ga mala lafiya Allah ka zaba mana wanda suka fa alkhairi Allah ka zaba mana wanda suka fa alkhairi Allah ka zaba mana wanda suka fa alkhairi ubangiji abin da yake damun ƙasar nan ta mu na fashi da makami da kashe kashe da sace sacen mutane Allah ka yi mana maganin sa masu yi bayinka ne su gagare ka ba wanda ake yi kuma su ma bayinka ne ana zalunta su baka yadda da zalunci ba Allah ka kawo zaman lafiya Allah ka kawo zaman lafiya Allah ka kawo kwanciyar hankali Allah ka kawo zaman lafiya ko wani sabon sabon da aka ce ya rasa abubuwan nan Allah ka gafarta masa Allah ka yi masa afuwa 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 ubangiji Allah muna roƙonka rahmatka muna neman sani daga azabaka duk wanda suke da bukata ta alkhairi ka san su da wanda muka faɗa da wanda ba faɗa ba ka sani ya ubangiji Allah ka biya kowa bukatar sa Allah ka biya kowa
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك.